coronavirus ko COVID-19. Jan hankali ga masu sana'o'i mata da yan kasuwa a lokacin annobar coronavirus. Fitowa ta tara. A wannan rubutu za mu ba da wasu shawarwari ne waɗanda na wa ganin za su iya yi mana amfani da yan kasuwa da masu sana'o'i da mata da sauran jama'a ma baki ɗaya. Sakamakon yadda aka samu kai a cikin tashin hankalin coronavirus. Muna kauce wa kawo misalai daga ƙasashen Turai da annobar ta ci ƙarfinsu. Saboda kada mu ba da misalin abu da shi kansa. An ce menene wata? Yace wata. Misalin mu suna fitowa ne daga irin annobar da aka samu a ƙasashen musulmi. A ɗaruruwan shekaru da suka wuce. Sannan sarakunan musulmi na lokacin suka ɗauki matakai akan abin da ya faru. Bayan shawara da tattaunawa da malaman zamaninsu a wannan lokacin. Da yawa daga cikin misalan da muke bayarwa sun girma tunani. Haɗin bakin Turawa da Yahudawa don su daƙile yaduwar musulunci wanda aka fi sani da conspiracy theory. Misalan namu sun kunshi yadda aka sami mutuwar miliyoyin mutane a annoba daban-daban. Waɗanda annobar coronavirus ba ta gaza wa'incan wato annobar ba. A yanayi da salo da kuma tsarin da sarakunan musulunci suka bi suka daƙile ta. Muhimmi dai a ɗauki izina a tarihin musulunci. Ga yadda bayanan za su kasance. Na ɗaya, daɗa kulawa da wanke hannu. Kulawa da wanke hannu yana daga cikin shawarwarin da likitoci suke bayarwa. Don mutum ya kautar da duk wata kwanan wato ko ƙwayar cuta da ke hannayensa. Babu makawa musulunci addini ne da ya kula da tsafta. Yadda aka yi umarnin a yi alwala, a wanke hannaye da sauran gabbai sau uku-uku. Duk yana nuna ɓangaren tsafta da rashin barin ƙazanta wacce ake gani da wadda ma ba a gani. Idan mutum ya dubi yadda likitoci da masu kiwon lafiyar mutane suke siffanta a wanke hannaye, da yadda ake son a cakuɗa ko a cuccuɗa da tsatsefe hannaye, mutum zai tabbatar da wato musulunci tsuntsuni ya yi tintinkau a wannan ɓangare. Ita kanta sallar sai ragowar jikin mutum ba wanda aka wanke a alwala ba ya zamo mai tsarki. Haka nan tufafinsa da gurin da zai yi wannan sallar duka wajibi ne sai sun zamo masu tsarki tun fara sallar har idan da ita. Wannan a bayyane yake, kowa kuma ya san shi. Amma ina son na ƙara wani bayanin mai muhimmanci. Akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗaya daga cikin ku ya farka daga bacci, to kada ya tusa hannayensa cikin abin da ruwan alwalarsa yake ciki har sai ya wanke hannayen nasa sau uku, domin bai san a inda hannunsa ya kwana ba. Wannan hadisin Bukhari da Muslim sun rawaice shi, wato a larabcinsa Annabi yana cewa idan sai kaza ahadukum min nawmihi fala yadkhul yadahu fil ina hatta yatalaqa yabtilahuma thalatha marrat fa innahu la yadri aina batat yadu. Wannan hadisin ya nuna in mutum ya tashi daga bacci, kowane irin bacci ne, na dare, na rana, da na yamma, kamar yadda Imam Nawawi da Imam Shawkani suka haƙƙaƙe cewa shi ne ra'ayin jumhurin malamai, ana son ya wanke hannayensa sau uku, ba wai don najasa ta zahiri ta same su ba, sai don kaucewa abin da Annabi alaihi salatu wasalam yake cewa domin mutum bai san a inda hannunsa ya kwana ba. Amma ko da mutum ya naɗa wani abu a hannunsa, ana buƙatar sa da ya wanke. Wannan duka za mu iya cewa Allah maɗaukakin sarki ya tsinkayar da Annabi sallallahu alaihi wasallam a game da ƙwayoyin cuta, wato viruses da bacteria a turanci, da suke maƙalewa a jikin hannuwan mutum. Sai aka nuna masa da ya fara wanke hannayen don kada ya je ya yaɓa ƙwayoyin cuta a bakinsa da hancinsa da idansa da kunnensa da suke jikin fuskarsa. Wannan hadisin Imam Ashab daga Malikiya da kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah al-Harani daga Hanbaliya da kuma Al-Katmiri daga Hanafiya da sauransu sun tabbatar da cewa yana babin tsafta da rigakafi ba yana babin bauta bane. To mu a zahiri yadda wasu malaman suka dauka shi ne hadisin yana magana ne akan wanke hannaye sau uku wanda ake yi a farkon alwala, wanda zahirin hadisin an dube shi da kyau ba wannan zancen yake yi ba. Ma'anar wannan shi ne idan mutum ya tashi misali da asuba zai wanke hannayensa sau shida, ukun farko na wannan tsaftar ne, sannan sai uku ta biyu kuma wanda zai fara alwala ne, sannan tunda mun ji hadisin ya fada babin tsafta da rigakafi babu laifi idan mutum ya samu sabulu ya wanke hannun nasa. Har ila yau hadisin ya yi magana ne akan abin da ake zaton ya sami hannu ko na tsazantar matse-matse wadda hannu zai iya shafowa a lokacin da mutum yake barci bai sani ba, ko kuma don matsalolin da ba a ganin su kuru-kuru kamar aljanu su yi wasa da hannun mutum da kwayoyin cututtuka. To kuma ina ga lokacin annoba irin ta corona virus da ake yi kan a yawaita wanke hannu don kautar da kwayoyin cutar da suke saurin makalewa a hannayen. Malam ya fitar da wannan a cikin Sharhul Umda na Ibn Taymiyyah mujallali na 1 shafi na 175 da kuma Majmu'ul Fatawa na Ibn Taymiyyah mujallali na 21 shafi na 12 da shafi na 44 da kuma Faidul Bari Sharh Sahih al-Bukhari na Kashmiri shafi na mujallali na 1 shafi na 385 da kuma Hashiyatu Ibn Qayyim ala Sunan Abi Dawud mujalladi na 1 shafi na 84 zuwa 85 da kuma Nailul Awqar na Imam Shawkani mujalladi na 1 shafi na 169 da kuma Al-Awsat na Ibn al-Mundhir mujalladi na 1 shafi na 143 da kuma shafi na 371 sai kuma Az-Zakira na Imam al-Qarafi mujalladi na 1 shafi na 274 da Hakiyatu Sawi ala sharhi sagir mujalladi na 1 shafi na 200 da kuma Hasiyatu Dasuqi ala sharhi al-kabir mujalladi na 1 shafi na 316. Na biyu, abinda ya sa muke tsoron cutar coronavirus ta kunno kai arewacin Najeriya shine yadda za ta yaɗa da sauri. Allah ya kiyaye ya tsare. A nan ne muke da sana'o'i da yawancin masu yin su ba ta ɗaukar matakan kariya, kuma mutane su ma suna mu'amalantar su da dare da rana da kowane lokaci. Misali masu sayar da kosai da gurasa da awara da masu sayar da nama tun daga taro naman har kasa shi a tebur, haka nan tukubar tsire da balangu da masu soya kaji da kifi, abin ya hada da masu sayar da kayan marmari da kayan miya da makamantansu, duka waɗannan suna buƙatar su riƙa rufe bakinsu da takunkumi, sannan kuma su riƙa sa safar hannu. Ba za a rasa waɗanda suke sawa ba, amma suna da ƙaranci sosai. Tuntuni malamai suka faɗi cewa masu irin waɗannan sana'o'in lallai su tanadi abubuwan da za su tabbatar da tsafta da rigakafi a sana'o'in nasu. Sheikh Abdulrahman Ibn Nasar Ashirazi, wanda ya rasu a shekara ta 590 bayan hijira, yana cewa lallai ya zama wajibi ya lulluɓe bakinsa saboda zai iya yin atishawa ko ya yi magana sai wani abu na yawu ko majinansa ta faɗa kan ƙullin nasa. Lallai kuma ya riƙa ɗaura wani farin ƙyalle a goshinsa gudun kada ya yi gumi, wannan gumin shi ma ya faɗa ciki. Ya kawo a cikin littafinsa Nihayatu Rutbatil Zarifa fi Talabil Hisbati Sharifa. Haka nan Sheikh Ibn Ukhuwa Al-Qurashi, wanda ya rasu a shekara ta 729 bayan hijira, shi ma ya maimaita irin waccan magana a cikin littafinsa mai suna Ma'alimul Kibati fi Talabul Hisba. Wajibin gwamnati ne ta ƙarfafi hukumar hizba kan tsayawa wajen wato su tabbatar da mutane masu irin waɗannan sana'o'i sun tabbata waɗannan abubuwan domin a daɗa samun kariya. In ba kula ba, za a sami yaduwar cutar coronavirus cikin sauki. Saboda yawancin masu waɗancan sana'o'in suna jujjuya kayan sayarwarsu da hannayensu. A wani lokacin ma mutane masu son su saya su ma suna taɓawa, su lallatsa da juyawa kafin su saya. Don haka kiyayewa tana da matuƙar muhimmanci. Na uku, mata su ji tsoron Allah, su rage yawo. Ya zama dole mu ja hankalin mata da su ji tsoron Allah, su rage yawo da zirga-zirga. Haka na shigar banza ma da suke yi in za su je biki da suna da sauran tarukan. Suna daga cikin abin da yake janyo fushin Allah. A lokuta daban-daban malamai sun jingina afkuwar annoba a ƙasashen musulmi da yadda mata suka fitsari ƙafafunsu suna ta yawo kwararo-kwararo babu kulawa da shiga da sutura irin ta musulunci. Ga misali, a abin da ya faru a shekara ta 841 bayan hijira, an yi gagarumar annoba. Sai sarki ya tara malamai na kowace mazhaba ya tambaye su, waɗanne zunubai ne idan mutane suna yin su Allah yake jarraban mutane da annoba? Wasu suka ce idan zina ta yi yawa cikin mutane, wannan yana kawo annoba. Sannan mata suna yin ado, suna yawo cikin kasuwanni dare da rana. Don haka maslaha ita ce a hana mata waɗanda suka buɗe jikinsu yawo a kasuwanni. Amma tsofaffi da waɗanda ba su da wanda zai tsaya a kan lamarinsu, za a iya barinsu bayan sun cika sharadai. Sarki ya yarda da wannan. Nan da nan aka sanar a cikin garin Alkahira da sauran garuruwan Misra cewa kada wata mace ta ƙara fitowa titi ko kasuwa. Aka ce duk wanda ta fito in ta rasa ranta ita ta biyo. Wannan ya tsorata mata, ‘yan mata da tsofaffin da bayi duka suka ƙi fita waje. Gwamnan Alkahira kuma shi da kansa da wasu ‘yan doka suka shigarin hanyoyi suna dukan duk matan da suka yi arba da su. Aka takura sosai. Ya zama ba sauran mata a kan ti, duk da cewa wannan matakai ya jefa da yawa cikin kunci da wahala, kamar zaurawa da masu sana'o'i da waɗanda ba su da masu tsayawa a kan lamarin. Da waɗanda sai sun yi bara gida-gida za su samu abinci, sannan komai ya tsaya cik saboda annobar. Cinikayyar kayan masarufi da tufafi da turare da sauransu duk ta tsaya. Aka rufe kasuwanni, abubuwan rayuwa duk suka yi ƙaranci. Malam ya kawo a cikin As-Suluk li Ma'rifati Duwalil Muluk, mujalladi na uku, shafi na 403. Darussan da suke cikin wannan labari suna da yawa. Muhimmin abu daga ciki shine, sabawa Allah da mata suke yi a suturar da suke sawa da takuɗayya da maza suna daga cikin abubuwan da suke kawo annoba. Ibn al-Qayyim ma ya kawo irin wannan bayani a inda yake cewa dole shugaba ya hana takuɗuwar maza da mata a kasuwanni da hanyoyi da sauran matattaran mutane. Ya ci gaba da bayani cewa barin mata su yi takuɗayya da maza wannan shine asalin bala'i da shari. Yana daga cikin abubuwan da suke kawo uquba ta gaba ɗaya, yana kuma daga cikin abubuwan da suke sa ɓarna ta game kowa da kowa na al'umma. Musamman kuma takuɗuwar maza da mata yana ba da damar yin zina da sauran alfasha. Su kuma suna daga cikin abubuwan da suke kawo a yi ta mutuwa. Hakanan kuma annoba kala-kala ta tsinke a cikin al'umma. Malam ya kawo a cikin At-Turuqul Hukumiyya fi Siyasati Shar'iyya a shafi na 406 zuwa 407. Kira ga gwamnati a nan shine, tunda Allah ya sa tsoron coronavirus ba tsoron Allah ba, ya sa gidajen event centers da kaɗe-kaɗe da raye-raye da kulab-kulab da gidajen shan barasa na duniya, kawo ganin arewacin Najeriya da jihohi irin su Kano duk sun rufe. Muna roƙon gwamnoninmu su kuma da su ji tsoron Allah maɗaukakin sarki da hana buɗe waɗannan wurare bayan Allah ya ɗauke mana wannan annoba. A karɓe latifin da aka ba su. A ci gaba da bin dokar Allah, ba wai sai a lokacin tsanani ba kawai. Sannan kuma labarin yana nuna mana yadda in an sa doka a tsaya sai an bi ta sau da ƙafa, kamar yadda gwamnan Alkahira ya tsaya a kan aiwatar da dokar hana fitar mata. A zamanin nan namu na coronavirus, mata za su iya da cutar sakamakon rashin son zama a gidajen da san sai an je an takuda a wajen biki da suna da sauran su mazaje dole su taimaka wajen dakile duk wata bukata da roko da tambayar fita unguwa a wannan lokaci abin da ya zama dole kuma a bayyane na hudu jan hankali ga waɗanda suka kawwame kansu an yi musu gwaji an dauki samfuri suna sauraron sakamako da waɗanda aka killaci saboda an tabbatar da samuwar cutar a jikinsu da sauran al'umma da aka nemi su zauna a gida su daina yawo duk sai mun dauki hakuri mun yafa mun kwantar da hankulanmu takurawa ce kaɗan a cikin gidaje amma za a samu tsira da ikon Allah irin haka ya faru a baya amma musulmi suka yi hakuri da biyayya har annobar da ta faɗo musu ta wuce kisa ta daya a cikin shekara ta 1215 bayan hijira an samu barkewar annoba a Misra da Sham wato Syria Sheikh Hassan al-Attar ya bada labarin abin da ya faru a Misra yace wannan annoba ba mu taba jin irin ta ba musamman abin da ya faru a garin Afiyut na kasar Misra a inda ta karade gabas da yamma kudu da arewa maza sun fi kamuwa da ita musamman ma samari da manyan mutane aka rufe kasuwanni likafani ya yi wahala mutane suka zamo daga wanda ya mutu sai mai kokarin sitirce matacce sai kuma mara lafiya sai wanda zai je gai da marasa lafiya sai abokin mutum ma ko dan uwansa ya mutu bai sani ba sai bayan wasu kwanaki zai ji labari sai mamaci ya rufe saboda babu makarar da za a kai ba mai yi masa wanka ba wanda za su kai shi kabari sai da ƙyar sai babban mutum sosai ya mutu ba za a samu mutum goma da za su kai shi makabarta ba su ma sai an ɗauko hayar malamai da makaranta da shuwagabanni da masu sana'o'i da yawa sun mutu ni kaina in ji Sheikh Hassan al-Attar yake cewa sai da na zauna wata guda ban yi aski ba saboda ba mai yin aski an fara annobar tun watan Sha'ban amma ta yi ƙarfi a watannin Zulqa'da da Zulhijja a garin Afiyut kamar mutum 600 suna mutuwa a rana ɗaya mutum in ya fito daga gida baya ganin komai sai janaza ko mara lafiya ko wanda yake zargi da gyara matacci sai kuma kururuwa da koke-koke aka dakatar da kiran sallah da limanci a masallacin sakamakon mutuwar masu yi da kuma shagaltuwar sauran mutane da kokarin sitince gawawwaki kamar yadda yake faɗa a Larabcin cewa da adalatul masajidu min al-azani wal imama li mawti arbabil wada'i wa istighaliman baqiya minhum bil jana'iz an yi hata cikin kusan 2/3 na mutanen garin sun mutu kamar yadda malai ya kawo a cikin ajaibul asr na jabarti mujallabi na 2 shafi na 439 in mun kula da shawarwarin da likitoci da masu aikin kiwon lafiya suke faɗa mana Allah zai kare mu daga sharrin wannan annobar ta corona virus lamarinmu ba zai kai ga irin wannan da muka ji a labarin ba insha Allah zaman gida yana da mahimmanci a wannan lokaci na annobar da yake burinkata da zarar an takura shi yasa ma wannan malami ya rasa wanda zai yi masa aski har sama da wata guda Allah ya kare mu baki daya kisa ta biyu a dai wannan shekara ta 1215 bayan hijira gwamnati ta sa dokar hana zirga-zirga wato quarantine a turanci mai zafin gaske gudun yaduwar annobar kafin ta dauki wannan mataki sai da aka tattara malamai akan su ba da fatawar da ta dace shin za a bi irin tsarin hana zirga-zirga quarantine da turan faransa suke neman a yi ko kuwa za a yi a bisa dokokin musulunci malaman suka ce suna neman ƙarin bayani yadda abin yake aka yi musu bayani cewa wannan ita ce hanya mafi kyau ta daƙile illa da yaduwar wannan annoba idan mutane sun bi umarni shikenan amma idan ba su bi ba to za a cirsasa musu ko da kuwa a wajen tabbatar da dokar mutum zai iya rasa ransa saboda kare lafiyar al'umma wajibi ne ƙasashen turai suna amfani da hana zirga-zirga kuma yin hakan yana yi musu amfani ƙwarai da gaske malaman suka yarda da cewa malaman garin Al-Qahira shine suka fi dacewa da su bada fatawar abu duk wasu matakan tsaro da rigakafi. A ƙarshe dai malaman suka tsaya akan cewa idan wannan annoba ta shiga wani gida, to kada wanda ya shiga gidan, kada wanda kuma ya fita. Za a bi kuma duk ka'idodin da suka dace don kula da marasa lafiya da samo musu magani. Bayan malaman sun daɗe suna bahasi da tattaunawa a tsakaninsu, suka nemi da gwamnati a wajen aiwatarwa da hana zirga-zirgar da ta bi hanyoyin da mutane za su samu sauki, saboda har yanzu mutanen ba su fahimci yadda irin waɗannan abubuwa suke ba sosai. Malam Jabarji ya kawo wannan magana a cikin littafinsa mai suna Ajaibul Asr, mujalladi na biyu, shafi na 409 zuwa 410. Daga nan ne fa gwamnati ta samu ƙarfin gwiwar saka dokar hana zirga-zirga. Ya zamo duk wanda aka samu da cutar ana ɗauke shi a killace. Iyalanta ma sai su daina jin labarinsa, sai dai in ya warke ya dawo musu cikin ƙoshin lafiya, ko kuma ya dawo musu cikin ƙoshin lafiya. Idan ba haka ba kuwa, to iyalansa ba za su ƙara jin labarinsa ba, ballanta za su ƙara ganinsa ma baki ɗaya domin ya mutu. Masu aikin killacewar za su ɗauke shi su binne shi da tufafinsa a wani kabari na musamman. Gidansa kuma za a sa tsaro, ba mai shiga ba kuma mai fita kwata-kwata. Sannan har sai an kai matakin da wato hata tufafinsa shi kansa sai an yi ƙoƙarin wato ɗebe su. Sannan kuma gidansa tsaron da za a saka za a tsare gidan ne ba mai shiga da fita har sai an kai tsawon kwana huɗu bayan an ƙone duka tufafin da yake sawa. Gwamnati tana ajiye ɗan sanda ma na musamman a bakin ƙofar gidan. Mutumin da cutar ta kashe wannan gidan nasa shi ne muke magana a kan cewa wato ana ajiye ɗan sanda a ƙofar gidan. Duk wani mutumin da ya zo ya taɓa ƙofar gidan ma, ko ya wuce iya inda aka sa alama, to sai a kama shi a shigar da shi gidan, shi ma a killace shi a ciki. Idan mutum ya mutu a cikin gidansa, sai ya bayyana cewa sakamakon wannan annobar ne, sai su tattara tufafinsa da shimfiɗarsa gaba ɗaya su ƙone su. Masu wanke gawa na musamman a lokaci su da masu ɗaukarta, wanda duk na musamman ne su ne kaɗai za su ɗauki gawar su kai ta makabarta. A kan hanya ma akwai mutane na musamman da suke jan hankalin mutanen kan hanya da su kauce kada su matso wurin gawar. Idan wani ya kuskure ya kusanci gawar, shi ma sai an killace shi a take bayan an binne gawar. Kuma dukkan waɗanda suka wanke shi ko suka ɗauke shi ko binne shi, sai a killace su suma, ba za su ƙara fitowa ba sai idan wata gawar za su fitti. To saboda haka wannan su ne matakan da gwamnatoci suke ɗauka a waɗannan lokuta waɗanda wato ya haifar musu ɗa mai ido. Wannan matakin ya tsorata mutane sosai har suka riƙa guduwa zuwa ƙauyuka, kamar yadda Malam Jabarci ya kawo a cikin littafinsa Ajaibul Asr, mujalladi na biyu, shafi na 215. Ba za mu ce wannan hana zirga-zirga da killacewa sun yi zafi ba, saboda irin matsalahar da hukumomi suka gani ta fi dacewa da wannan yanayi kenan. Mu dai fatan mu kada Allah ya sa wannan annoba ta corona virus ta kai ga irin wannan. Amma akwai darasi sosai a cikin wannan labarin na takura mutane su kaucewa abin da zai ɗauki rayukansu ko ya sa su shiga wahala ta rashin lafiya. Kisa ta uku, a shekara ta 1227 bayan hijira, annoba ta mamaye garin Istanbul na Turkiya. A wannan lokaci likitoci suka ba wa sarki shawara cewa a hana zirga-zirga a garin Iskandariya, Alexandria a Turanci na Misra, saboda mahimmancinsa. Kada a bar wasu matafiya da suka zo a jirgin ruwa su sauka a doron ƙasa, sai sun zauna kwana 40 tukuna daga ranar jirgin su ya tsaya. Idan kuma wani ya mutu, a daidai wannan lokaci to shi ma ko shakka babu a dauki mataki akan sa wanda yake mai karfin gaske sai su sake zama wasu kwanaki ko kuma idan wani ya mutu a daidai wannan lokaci to za su sake zama wani kwanaki har tsawon kwana 40 don a samu tabbacin kufitar su daga wannan annoba Malam Jawarti ya ga wannan labarin a cikin littafin sa mai suna Ajaibul Asr mujalladi na 3 jabi na 360 zuwa na 361 duka wannan yana nuna mana cewa abin sai an yi hakuri da sadaukarwa da rashin cuta siyasa ko bambancin ra'ayi domin corona virus bata san bambancin siyasa ba ko launin fata ko shekaru Allah ya tsare mu Na biyar, ‘yan kasuwa, duk inda aka samu annoba za a samu cewa akwai yunwa da ƙaruwar talauci. Wannan a bayyane yake. Don haka kowane ɓangare na al’umma sai ya ba da tasa gudunmuwar da sadaukarwa don a yaƙi wannan cuta. Ga wanda ya san musulmi a arewacin Najeriya ya san irin hada-hadar da ake yi a kasuwanni kafin shigowar Ramadana da cikinsa har zuwa sallah ƙarama. Kasuwanni suna cika makil ana samun takuɗanyar mutane a kasuwannin sayar da tufafi da na sayar da kayan masarufi da sauransu. ‘Yan kasuwa da yawa suna ganin tale ko ta koma saboda in an dakatar da zirga-zirga ba za su samu ciniki ba. A nan dai gida ke saka. Wasu mutanen sun ƙi kulawa sosai da umarnin a zauna a gida. Su ma kuma kamfanoni da ‘yan kasuwa suna ta hankoran yadda za su ƙara matse mutane su ci riba sosai. Abin mamaki kuma a ce wasu ‘yan kasuwar a wasu jihohin da aka kafa dokar wadda ake kira da dokar ta baki ta na zirga-zirga kamar abubuwa da suke faruwa bai dame su ba. Abin da suke ta nanatawa shi ne an tsayar da kasuwanci suna zaman gida suna jin jarumi. Da za su gode wa Allah ma da ya rufa musu asiri. Suna da jarin da za su ci su. Akwai miliyoyin mutane da ba su da sin yau ballantana na gobe. Su ma hana zirga-zirgar kuma ya haɗa da su. Wasu ‘yan kasuwar kuma misali masu hayar mota daga gari zuwa gari su ma ba su bi umarnin a daina yawo ba. Sai suke zagewa ta ɓarauniyar hanya su ɗauki mutane zuwa garuruwa. Wannan hanyar ita ma za ta iya yaɗa cutar coronavirus cikin sauƙi. Idan mun fahimci irin matakan da shugabannin musulmi suka ɗauka a kan waɗanda ba su bi tsarin tsayar da zirga-zirga ba, za mu ga cewa babu laifi idan hukumomi sun ɗauki horo mai tsanani ga wanda ya saɓa duk wani hani da umarni da mahukunta suka bayar. Sai dai wanda yake da ƙwaƙwaran uzuri wanda zai iya fita don ya yi sana'arsa. Akwai jami'an tsaro da aka ajiye a iyakokin jihohi. Su ma in an samu wasu daga cikinsu sun haɗa baki da masu motocin haya suka bari don wata sanayya ko don wani cin hanci da rashawa da aka ba su aka karya doka to lallai ne su ma a hukunta su yadda za su tsantsara kudinsu sannan su zamo izina ga sauran mutane. A ɓangaren gwamnati kuma wajibi ne a bi hanyoyin da za a raba wa mutane kayan masarufi don a rage musu raɗaɗi. Domin bai kamata a ce a hana zirga-zirga ba kuma mutane musamman kota yau ne a bar su ciwon ƙwarsa da yunwa su galabaita su ba. Mutanen jiha kamar Kano suna da yawa akwai buƙatar taka tsantsan wajen yadda ma za a yi rabon tallafin. Ta wani ɓangaren kuma an san mutanen da zilama ko mutanenmu da zilama da san harambi duka sai an kula. Masu hali da ƙungiyoyi masu tallafi duka sai su fito da tsari mai kyau inda taimako zai kai ga waɗanda suke buƙatarsa. A ƙarshe muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ba don halinmu ba da ya ɗauke mana wannan annoba ta coronavirus daga doron ƙasa baki ɗaya. Muna daɗa jan hankalin al’umma baki ɗaya da su daɗa dagewa da yin tawakkali ga Allah Maɗaukakin Sarki da mai da komai zuwa gare shi. Domin Allah Maɗaukakin Sarki yana faɗa a Sura ta 6 aya ta 64 inda yake cewa wato ma'ana fada musu Allah shine mai tsairatar da ku daga wannan matsalar da kuma duk wani bakin ciki bayan haka a dada dagewa da bin duk matakan kariya da rigakafi waɗanda likitoci da masu kiwon lafiyar al'umma suke ta fada a kowane lokaci sai kuma yin addu'a tare ta safiya da rana da kuma kwanciya barci wanda annabi alaihi salatu wasalam ya koyar da mu domin annabi alaihi salatu wasalam ya koya mana addu'o'i da dama daga ciki ma ga wannan addu'ar da annabi yake mutum ya rika yin ta da safe da yamma haka nan in an zo kwanciya ma barci Allahumma alimal ghaibi wa shahada fatiral samawati wal ard رب كل شيء ومليكا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكا أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وان اقترف على نفسي سوءا او ازوره الى مسلم da karshe ina jin hankalin mai sauraro cewa wannan ita ce fitowa ta tara na rubutun babban malamin mu Professor Ahmad Murtala hafizahullahu ta'ala a inda ni mai karantowa dalibin sa Yusuf Ja'far Talha Abu Hudhaifa na karantu tare da mai kula da na'ura engineer MACD muna roƙo Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu daga abin da muka saurara kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kare mu da ƙasar mu daga wannan annobar ya ije mana ita ya dukan waɗanda suka mutu ko suka rasu daga cikin mu Allah madaukakin sarki ya nuna mana azumin Ramadana a cikin aminci subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik